الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى يا إخوة الكرام. Muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka a wannan rana ta Juma'a, rana ta 21 ga watan Ramadan, hijira ta manzon tsira annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, tashin sa daga Makka komawa sa Madina shekara 1446, wanda ya daidai da 21 ga watan 3 miladiya ta Isa dan Maryam alayhi salam, shekara 2025. Muna karewa Allah godiya, muna roƙonsa ɗauki da taimako da agaji. Ubangiji, muna roƙonsa dukkan alkhairansa. Muna roƙon Ubangiji ya ruƙa hannun shi wa gabaninmu. Allah ya dafa musu, Allah ya tallaba musu, da mu da su Allah ya ɗora mu a tafarkin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmai, wannan rana rana ce ta farin ciki sosai, kamar yadda tun lokacin da muka samu labarin wannan babban bako namu, labarin isowarsa, muka ba ku sanarwar cewa insha Allahu Juma'a muna da babban bako. Don haka za mu rufe tafsirinmu wacce muka saba yi a bayan sallah ta Juma'a. Yau Allah ya kawo mana wannan bakon, ga shi tare da ni da kuma baki tare da shi manya-manyan bayan Allah wanda suke dafa masa a wannan harka na yaɗa addini da watsa musulunci birni da ƙauye sassa daban-daban, wanda kuke jin labari ne, gashi Allah ya kawo muku shi kusa da ku. Muna fatan Ubangiji Allah, yanda ya sharrafa mu da saduwa da shi, Allah ya amfanar da mu wajen ƙaruwa da bayanan da ya zo mana da su, da kuma Allah ya sa dalilin zuwansa mu waraka daga wasu matsaloli da suka fi ƙarfinmu, wanda ba mu samu daman warware su ba. Albarkacin bako sai kaga an samu waraka daga cututtukan da suke da wuyan magani. Muna fatan haka ya faru alfarman annabi alayhi salam. Kuma ba dai dogon wa'azi zan yi ba, babban bukata na farin cikin da nake ji shine gani tare da shi labarinsa nake ji tsawon lokaci, kuma kamar haka wa Allah ya kawo mana shi. Ba dogon bayani zan yi ba, zan tsaya a nan, kuma mu kasa kunne mu natsu mu saurara sauraro na fahimta, mu kawo kunnuwanmu mu natsu sosai don mu samu guzurin da zai mana amfani ya yi wa 'ya'yanmu da jama'armu har a bayan rayuwarmu insha Allah. Muna fatan haka Ubangiji ya yi mana ɗauki, Allah ya dafa masa dukkan abin da ya zo shiryarwa, wato bayyanarwa, Ubangiji Allah ta sa ya yi shi cikin nasara, kuma ya zama mana dalilin tsira da mu da shi a gobe kiyama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, an karar da ni duk da cewa na kaman closing, amma masu buƙatan wasu tambayoyi kan wasu gaɓoɓi ko matsaloli a cikin addini su rubuta bayanan, wato matsalolin ko tambayoyin, sai su ba 'yan agaci, za a iso da takardar inda ya dace, kuma za a karanta musu idan tambaya tana da ma'ana. Allah ya mana jagoranci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مرتبة سركين ديبا الله قال وكلافيا سورة من يمن يوفى جاوا دمن يمن يوم على ميدا ودريد سورة جماعة كما مسلمي. Muna muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna karewa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana, kuma ya azurta mu da halartar wannan fada mai albarka tare da babban malaminmu Sheikh Dr. Abdullahi Usman Umar Gadon Kaya, wanda yayi tattaki a cikin wannan lokaci mai albarka azumin watan Ramadan yau muna 21 ga wata ya zo wannan fada mai albarka domin ya ainihin wato yi wa zikirin addinin musulunci muna fatan Allah madaukakin sarki ya bashi nasara cikin abin da zai faɗa kuma muna fatan Allah ya bashi kuma alfanuwa da abin da zai faɗa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya kawo mu lafiya wannan gari na Leba ubangiji Allah ya maida mu gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau 21 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijriya wanda ya dace da 21 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya ga mu a wannan katafarin masallaci babban masallaci na mai martaba ubanmu uban kasa jagora Alhaji Ahmad Usman wanda yake ga mutare da shi muna zaune da shi ya ma riga mu zuwa wajen karatun mun tarar da shi tuntuni yana zaune yana karatun alqur'ani yana zikiri mun zo ne karkashin bakuncin sa ƙarƙashin gayyatarsa da kuma gaisuwa ta musamman da girmamawa gare shi wanda mun ɗauki shekaru masu dama muna so mu kawo ziyara wannan garin Deba a wannan katafarin masallaci na Juma'a kuma na fada masallaci mai albarka a gaban mutane masu albarka ina muku sallama ta addinin musulunci kuma ina addu'a ta musamman ga shi uban ƙasa kuma jagora mai martaba sarkin Deba Alhaji Ahmad Usman Allah ya riko da hannunsa Allah ya taimake shi Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya da imani da ɗaukaka da sharafa kuma Allah ya sa musulunci da musulmai da al'umma gaba ɗaya su ci gaba da cin moriyarsa kuma Allah ya albarkaci rayuwa wannan gari Allah ya masa albarka Allah kuma ya ciyar da shi gaba ya kawo dukkan wani alheri da ake nema ya kuma kare dukkan wani sharri mai martaba muna neman izininka da sahalewarka da yasarewarka ba mu dama don gabatar da yar gajeriyar nasiha a takaice ga wannan al'umma masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zan iya fara magana ba sai na bayyana farin cikina da kuma wani abu da na gani na daban da na dade ban ganshi ba a yawo da nake na wa'azi da fadakarwa a garuruka irin waɗannan wata irin tarbiya da na gani wanda dole na yi godiya ta musamman ga mai girma Chief Imam wanda da tarbiyarsa ne da masu taimaka masa yini yadda aka tsara wannan masallaci kuma kowa yana zaune babu daga murya ba hayaniya ga kowa ga Qur'ani a gabansa ana ta karatun Qur'ani ana yi wa kai addu'a ana yi wa ƙasa addu'a wallahi wannan ba karaman ni'ima bace, ina fatan Allah ya baku ikon ci gaba da yin ta. Kuma ina tabbatar muku wannan alheri ne, kuma wallahi insha Allah za a ga alherin karanta alqur'anin nan. Shi alqur'ani duk inda ake karanta shi alheri ke sauka, duk inda ake karanta shi sakina da nutsuwa take sauka. Tilka sakinatun nazalat bil qur'an, manzo Allah ya ce wannan nutsuwa ce take sauka yayin da ake karanta alqur'ani, daga sama Allah yake saukar da wata nutsuwa da kwanci hankali a duk wurin da ake karanta qur'ani. Kuma ko tashin hankali ne, Allah kiyaye, ko wata masifa ko wani bala'i idan ya zo, albarkacin qur'ani nan sai ya rage masa ƙarfi, sai ya hana shi tasiri. Misali yanzu jihar Borno, jihohinmu ne nan arewa, irin yadda aka shirya ta da hankali a wannan bangare, a tsarin wanda suka tsara, ana tunani zuwa yanzu ba kowa a jihar Borno an kashe na kashewa, an halakar da na halakarwa, wurin ya zama wuta, ya zama daji. Amma ka duba abinda zai baka mamaki, albarkacin mahaddata alqur'ani, albarkacin saukar qur'ani da ake tayi, Allah majiroko mai karban addu'a. Yau ka shiga garin Maiduguri sai ka ce ba a taba yin komai na fada ba. Allah ya tsare musu zaman lafiya, suna mu'amalolinsu, suna kasuwancinsu, suna cinsu, suna shansu. Yau an waye gari, akwai wasu jihohi a Najeriya wanda a yanzu haka jihar Borno ta fi su zaman lafiya. Me ya jawo wannan? Sirrin makaranta alqur'ani da yawan karanta alqur'ani da sauki alqur'ani da addu'o'i da mutanen Borno Maiduguri suke ta yi, Allah bai wufuntar da su ba. Da haka kuma mutanen dai ba, wannan al'ada da kuke da ita, wannan ɗabi'a da kuke da ita na ku zauna a masallaci ku ta karanta alqur'ani, kuna ambaton Allah, kuna yi wa garinku da ƙasarku da lardinku da al'ummarku da jagoranku, kuna musu addu'a, wani abu ne mai kyau a ci gaba da yi. Muna fatan Allah ya riƙa muku, kuma mai martaba Allah ya saka masa alkhairi da ya haƙura ya bar abubuwansa ya zo zauna a wannan wuri, kuma yake sauraron wannan al'amari a gabansa. Wannan shine shugabanci, wannan kuma shine jagoranci. Zan ɗauki gaɓoɓin maganganuna kamar haka. Abu na farko, ƴan uwana, wannan tarbiyya da na gani ta addini a wannan gari na Deba, da kulawa da matasa da su a masallacin nan da yawa, da dattawa da su a masallacin nan da yawa, ya ban sha'awar ya kamata na yi tsokaci akan wani abu wanda yake ci mana ƙwarya, yake damun mu a cikin wannan al'umma. Fata na ko Allah ya sa mana albarka a cikin maganganun da muke faɗa, Allah ya jefa waɗannan kalmomi a cikin zukata da kunnuwan waɗanda suka cancanta su ji, kuma a samu gyara. Wannan matsala da ya kamata mu kula da ita shine abin da ya shafi iyaye da kuma ƴaƴa. Ba a ci gaba a rayuwa, ba a samun ɗaukaka a rayuwa sai an kula da tarbiyya ta addinin musulunci. Iyaye, ku gode wa Allah da Allah ya baku haihuwa ya baku ƴaƴa. Ku gode wa Allah da Allah bai bar ku haka ba sai dai nuna muku magadanku kafin ku mutu. Iyaye, ku sani cewa amana ce akan ku ƴaƴa. Iyaye, ku sani ba ku da wani arziki bayan imani da Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kulawa da tarbiyyar ƴaƴanku. Iyaye, ku sani cewa ƴaƴanku nan fa da certificate ɗinsu da rasidinsu da shi ne fa za ku shiga aljanna idan kuka gyara su. Iyaye, ku sani cewa in kuka bar ƴaƴanku suka lalace, wannan lalacewar ƴaƴan naku fa zai yi muku tasiri wajen shiganku aljanna ko rashin shiganku. Iyaye, ku sani ɓacin tarbiyyar ƴaƴa yana bin mutum fa har kabarinsa. Iyaye, ku sani barin ƴaƴa ba a kula da su ba wani abu ne da Allah yake fushi da shi, kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya bari sai ya dau mataki akan bawansa dangane da wannan sakaci da yayi akan arzikin da Ubangiji ya masa bai kula da shi ba ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidadun la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya ku wanda kai imani Allah yana kiran masu imani saboda girman maganan dan a nuna maka masu imani da Allah suke kula da wannan Allah ya ce ku kiyaye kawukanku ku kiyaye iyalanku daga wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu wata wuta ce Allah ya yi ta itacen da ake sawa a hurata dan adam ne tsatsafin da ake sa mata taruru duwatsu ne akan ta akwai manya manyan mala'iku masu tsanani ba sa saba wa umarnin Allah in yace su kona kowa sai sun kona shi kuma duk abin da Allah yace su yi suna yi shi mala'ika daman bai ma san sako ba asali mala'ika Allah da yi shi daman bai ma san sako ba wai a ce Allah ya ce wani abu wai bai yi ba bai ma san shi ba kawai shi yanda Allah ya mala'ika halitta ce mai biyayya ga Allah kawai sai da Allah ya zo halittar mala'ika sai ya halicce shi da haske duk mala'ika da gani da haske Allah ya halicce shi sai sa mala'ika baya ci dan haske baya bukatun ya ci wani abu mala'ika baya sha dan haske baya bukatun wani abu sha mala'ika ba abin da ya sani illa abin da Allah ya yi shi dan shi shine biyayya ga Allah وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون جبريل يكي فلا عدم صلى الله عليه وسلم يكي ما واني دي رتكين والملائكو فاكينا دورن سا دا الله يعجي يشي من يصوه صهو من أجر أمرنا الله دا دوكر الله دا أبين دا الله يكي ما عيكتا شبك عيكتا وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين وبنجد تبارك وتعالى مني ربو يبام إيكم بيئي عدريسي هم يربع من الساق عمسا أكن نئمة دشيء وبنجد يمنا تيايا قبع تاتفركوشيني دون الله كتمك يا أمكو don Allah iyayenku ja ƴaƴanku jiki irin dabi'a da muke da shi a yau idan Allah ya jarrabi mutum da ɗansa ya lalace kai ba hanya ta banza sai ya koma gefe ta kuka yana tsine masa albarka ba daidai bane ba yanda za a yi hannunka ya lalace ka dauko diga ka sare hannun ba yanda za a yi kakkare ka kama hannunka ka je ka kai shi inji a datse shi a'a magani kake masa kai ta tarbiyar sa yana maka ciwo yana hana ka bacci kana ta bashi magani ya maka ciwo ya hana ka bacci ka kai kanka a soka maka allura don ya samu ya warke cikin ka yana ciwo baka zuwa ka ce a kwashi abin da ke cikin cikin nan a zubar ka huta kanka yana ciwo baka zuwa ka ce a yanke kan nan a jefar ka huta idan ka yana ciwo baka zuwa ka ce a kwakwale maka idan nan a zubar da shi ka huta to dan me yasa yau Allah ya baka da sai kuma yasa maka jarrabawa akan tarbiyar danka sai ka koma da kai da shi da mutanen gari duk daya ko da kai da mutanen gari duk daya wajen la'anta da tsinuwa ga ƴaƴanka wata masifa da ta shafe mu a yau muna ji muna kallo ƴaƴanmu suna barna ba za mu iya musu magana ba in an yi magana sai ce ai ni ba ruwa na da shi wani ma cewa yake da zan in cire shi daga cin yayana da na cire shi ba yanda za ka yi Allah ne ya jarrabe ka yi kokari kai masa addu'a yi kokari ka bi hanyoyin da za ka fadakar da shi idan kai haka to ka nuna wa Allah godiya akan ni'imar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya maka abin da nake jiye mana tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye akan ƴaƴansu ta alkhairi ko ta sharri. Hadisin Imam al-Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad, duk uban da ya bude baki ya tsine wa ɗansa da albarka, to ya tsine. Bakin iyaye a wajen mala'iku kamar reza ne, yana fada musamman uwa bakinta ya fi kaifi, tana fada haka shi ma uba yana fada, Allah yake karba. Haka idan addu'ar alheri ne, uba ya bude baki ya roƙa wa ɗansa alheri, sai Allah ya ce wa mala'iku ku amsa, saboda me? Saboda falalar uba. To wannan baki naka na alheri, me yasa ba za ka yi musu addu'a ta alkhairi ba, sai ka musu sharri? Na'am ɗanka yana shan ƙwaya, na'am ɗanka ya zama ɗanka ya lare, na'am ɗanka ya zama ɗan fashi, na'am ɗanka ya zama bin mata, na'am ɗanka ya cika mutane gari da shaye-shaye da tsotse-tsotse, bai fita daga sunan ɗanka ba. Koda komin imaninka in an je dole sai an ce ya wannan ɗan wane ne, to da a ci gaba da zagin sa da la'anta wanda ai masa addu'a Allah shirye shi, iyakacin abin da uba ya kamata yi wa ɗansa kenan, ko uwa ya kamata ta yi wa ɗanta kenan, addu'a Allah shirye da yaya. Ku yi addu'a kamar yadda Allah yake faɗa cikin Alƙur'ani, rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ka bamu daga cikin yayanmu, cikin matanmu da zuri'armu abinda zai faranta mana rai. Ya Allah ba abinda zai bakanta mana rai ba. To amma ku sani ya ku iyaye, ba a samun tarbiyyan da sai an bi hanyar da za a yi masa tarbiyya tun ran gine ransa. Wannan masallaci da ku ganshi da kyau ya tsaya kamar zuwa aka yi aka dauko shi daga wani guri aka kafa shi. Wallahi in an gaya muku aikin da aka masa a ƙasa, watannin da aka ɗiba a ƙasansa, ginin da aka yi a ƙasansa, ƙarafunan da aka sa a ƙasansa, saboda ƙasan ya yi ƙarfi ya samu daman ɗaukan nauyin sama. Kuma duk abin da ka gan shi a duniya ƙarshensa ya yi kyau ko samansa ta yi kyau, to an yi ƙoƙari an kula da ƙasan. Tun ranar gini ran zane, wani magabaci ya je wajen wani yana tambayansa cewa, akramakallahu, ina so a yi min bayani a matsayina na uba, na yi aure ne, yaushe ya kamata na fara tarbiyyan ‘ya’yana don saboda ina tunanin samun haihuwa nan gaba kusa ba nesa ba. Shi yana ganin ya yi sammako ya je da wuri, sai malami ya ce kash ai ka makara. Ya ce malam ba haihu ba fa. Malam ya ce ka makara. Ya ce malam tarbiyyar ‘ya’ya nake tambayanka, yaushe zan fara? Ɗan fa bai ma zo duniya ba. Ya ce nace maka ka makara. Ya ce akramakallahu ina jiran bayani. Sai ce ai ana neman tarbiyyar ɗa ne tun farkon neman uwar da za a aure ta. Uwarsa yau waye a cikinmu idan ya zo zai aure in ba kaɗan ba? Wanda yake kallon matar da zai aura yana mata kallon ‘ya’yan da za ta haifa masa. Kenan idan za ka yi aure budurwa ko bazawara, yi mata kallon ta nutsu cewa wannan fa ita ce uwar ‘ya’yana nan da shekara 30, wannan fa ita ce uwar ‘ya’yana nan da shekara 20, wannan fa ita ce uwar budurwar ‘yata wanda zan aurar da ita nan da shekara 15 ko shekara 18 ko 20. Ita ɗin tana da kinci, ita ɗin tana da hankali, ita ɗin tana da tarbiya, ita ɗin iyayenta sun kula da ita, ita ɗin mai ba da tarbiya ne ko ita kanta tana buƙatar a yi mata tarbiya ne? Yau ba wannan ne a gabanmu ba. Abin da yake gabanmu haskenta, kyanta, matsayinta, dukiyarta, kazaɗinta, kaɗan ne daga cikinmu suke tunanin bari in auri wannan matana, tabbatar za ta taimaka mini ko ina ƙabari akan taimakon ƴaƴan da za ta haifa mini. Kuma kuma za ku yi haƙuri, ku tsaya ku duba rayuwar nan yau da take, ku bincika ko a nan garin dai ba, kar ku je ko ina. Wallahi yawan maza ke mutuwa su bar mata da ƴaƴa. Ka kula da kyau, mu muke mutuwa mu bar matan da ƴaƴa. In ka ga dama ma za ka ce maza sun fi mutuwa. Idan ka je a unguwa, in kana lissafi, kafin ka lissafa mutum goma da matarsa ta mutu, sai ka irga mace 50 da mijinta ya mutu ya batta. Shi yasa zawarawa da marayu suka yi mana yawa a cikinmu, saboda iyayen ne suke mutuwa. Wani haɗarin mota ya kashe shi, wani hanya zai tsallaka aka buge shi, wani ɗan acaɓa ya gura kansa a ƙasa, wani ƙabilanci da faɗan ƙabilanci ya je wani guri aka kashe shi, wani jami'in tsaro ne ya je aka kashe shi, wani ya yi tafiya daga nan zai je gari kaza ya faɗi ya mutu, wani ciwon suga ne ya kashe shi, wani hawan jini ne ya kashe shi, wani ciwon zuciya ne ya kashe shi, wani sauro ne ya cije shi yana kan gadonsa ya mutu, wani baƙin ciki ne ya kashe shi, da damuwar yau da neman me za a ci me za a sha, haka kurin zuciyar ta murƙa ya fati ya mutu. Ku je ku duba ku gani a makarantunku da unguwanninku, ku bi takarda da biro ku lissafa matan da mazaje suke mutuwa suke barin su da yaya. To yaya matar da zai iya yiwa ka mutu ka bar mata yaya, baka shirya wajen auro ta ba, ka je ka ɗauko kowace mata ba tare da ka bincika tarbiyyarta ba. Iyaye, kun zuba wa ƴaƴanku ido, yaro shi zai zaɓa wa kansa mata. Ba kwa iya magana akan matar da ɗanku zai aura, ba kwa iya binciken da ake yi ma na iyayenmu da kakanni da gargajiya a da, an daina yi yanzu. Da zaran mutum yana da abun duniya ya gama ciciya za ka yi an baka. Wani ya ce, malam ina zuwa fa, daga fa zuwa gai da uban yarinya ba su sanni ba fa, kawai cewa aka yi zan zo, ina zuwa uban ya ce ai ba za a tashi ba sai an daura aure. Haka ake yi, to malam da ɗan dama damansa. Kaga wannan, ya ce mamakin da ya yi ba a san sana'ata ba, ana tsammanin da ina da abin duniya. Kawukan mutane nake sayarwa, neman maza yake yi, ɗan kaza ne, ɗan kaza, ko bincike. Yanzu ba shi ne da mu iyaye ba. Na'am, akwai karamci, akwai mutunci, akwai kimantawa a ɗaura mutum aure bai nema a ɗaura ɗin ba, duk wannan akwai shi a babinmu, a al'adarmu. To amma sai bayan an yi bincike. A yau lokaci ya wuce da mutum zai ɗauki ƴarsa kuri ya ɗaura mata aure bai bincikewa zai bawa ba. Kai ma lokaci ya ƙure da za ka bari ɗanka matashi, bayan ka gama wahala a kansa, bayan ka gama tarbiya, bayan ka yi faɗi da tashi, ka kula da shi, kawai ya je wai sai yaro ya gama neman yarinya, wai kai ba ka da bambanci da abokinsa, kawai zuwa za a sanar da kai. Alhaji na samu wadda zan aura. Alhaji, ko ka yadda ko ba ka yadda ba, wallahi dole ka aminta. Sai ka ji tsoho yana cewa, to Allah sa albarka, me za mu ce, inda dai kun riga an zaɓa, ta dai yi maka ko, ka dai ganta ka kula dai da ita ko, ka ji ba. Me maganar ta yi maka ka ganta ka kula da ita, sai ka ce waye iyayenta, a wani gari take, su waye iyayenta, gaya min iyayenta, in ji mutanen kirki ne a garin dai ba. Menene asalinsu, menene tushensu, yaya tarbiyyarta, ba ni dama in tura amin bincike akan tarbiyyar gidansu. Yau iyaye sun jefar da wannan, to yaya za a yi ba za mu zo mu rinka haifan ƴaƴan da za su addabe mu ba. Yau ciwon da yake damunmu shi ne a cikin gidanmu ciwukan suke, matsalar tarbiyyar yara. Wannan abu yana da baƙin ciki, wannan abu abun zubar da hawaye. Ga kunan da yawa iyaye dattawa da furfura, ku ne a gabana, ga yaran nan a baya. Abubuwan da ake yi a ƙasar nan ba su da kyau. Yaranmu ya kamata su nutsu, yaranmu ya kamata su san cewa wace irin rayuwa muke a Najeriya, mu musulmi ne, muna da addini. Abubuwan da ake ba kyautuwa, duk inda ka ga yaro a titi yana tangadi ya sha kwaya, in Allah ya so ya da dan musulmi ne. Duk inda ka ga yaro ya yi mummunan aski, ya yi wata da watanni bai wanke kansa ba, wallahi dan musulmi ne. Ba mamaki babansa yana sahun gaba a masallacin Juma'a. Duk inda ka ga yaro ya addabi mutane a anguwa, yana yawo da makami, dan gidan malam wane ne. Ubansa bai isa ba, uwarsa bata isa ba, yayyensa basu isa ba, limamin unguwarsu bai isa ba, wallahi gwamnati ma bata isa da shi ba. Dan meye gwamnati za ta masa iyakaci ta kama ta kai shi kurkuku, yana dawowa zai koma. Yaya za mu zauna lafiya mun bar ƴaƴanmu sun lalace? Sannan ku kuma samari, sakayyar da za ku yi wa iyayenku kenan? Ku rinka daukan makami, kuna faɗa da junanku a siyasa, kai har yanzu baka waye ba saurayi? Dama yanzu rike makami shine jin daɗi, yawo da fassarwa ne, kashe wane, ƙona gidan wane, sare hannun wane, kaza kaza? Kwanan nan wani daga ci mun je wa'azi garin sa yake gaya mana, yace wallahi malam wannan fadace fadace na yara na matasa ya addabe mu. Yace kuma a banza, yace yaron gari na kawai wani ƙauye ya tsallaka fa ya je hira, daga zuwa hira kafin ya dawo wani ya sa adda ya sare masa dan yatsa, fat ya cire yatsa. Haka yaron nan ya zo da yatsu guda hudu, da ya tafi da guda biyar, ya dawo da na hudun a rike a hannu, ko ya binne shi ko ya je gasa kayan su ya ci, duk abin da ya ga dama ya ci an yanke hannu. Waye ya yi masa? Wallahi malam dan uwansa ne musulmi. Wani yaro yake gaya mini, yace wace shekaran da Azumi haka kullum wasu suka shigo unguwa da makami, suka samu wani yaro suka zabga masa adda a gadon bayansa, da suka sare shi sai da suka sauke mai kafada. Yace malam ni na dauke shi na farka rigarsa, jini na zuba, na daure shi, na hada hakarkarin da gadon bayan, na maza na dora shi a babur, aka rike min shi na kai shi asibiti, jini ne yake zuba. Da aka je asibiti sai aka ce ina ubansa, aka gaya ubansa ya ce bai zo ba. Me dalili? Ya ce ba ruwana da shi. Ina dan sanda wanda ya kawo shi? Ya ce a ni ma taimako na yi sai an jima, ko ku bar shi ya mutu ko ku gyara shi. Da aka bincika sai aka ce ai wannan yaron da ka gani sararsa da aka yi daukan fansa ne, ba a san iya adadin yaro nawa ya kashe ba a garin nan. Yana da daurin gindi a wajen ƴan siyasa, duk barnar da yayi akwai masu gida da za su turo a cire shi, wallahi ba gada ba ne. Wasu kuma iyayen da kansu mutum ya sai da saniyarsa, ya sai da gonarsa, ya sai da gidansa, ɗansa ya yi barna, gwamnati za ta ladabtar da shi, ya zai bi hanyoyin da zai bi ya ba da cin hanci, wai shi a ciro masa ɗansa, ya daɗa dawowa da ɗan cikin mutane, ya ci gaba da yi wa mutane bala'i, ya kashe na kashewa, ya sha wiwi, ya sha taba, ya yi kaza. Jiya yiwuwar haka muna ɗaya daga cikin gidaje na gyaran hali, correctional centers, gidajen maza da muka zaga nan jihar Gombe. Wallahi ranka dade, Allah ya ƙara maka lafiya, Allah ya ƙara maka lafiya, muna neman alfarma. Wallahi ranka dade, akwai abun tsoro a ƙasar nan. Majoricin yaran nan gaba ɗaya da suke cikin gidajen kurkukun nan duk yaranmu ne matasa samari. A lokacin da ya kamata a gansu a gaba a gona, a ga suna bude shaguna a cikin gari, a ga suna sana'o'i, a ga suna gasa ta zuwa kasuwa, a ga suna noma, wallahi majority duk ƴaƴanmu ne musulmi. Wani an cire kunnensa, wani an sare rabin kafadarsa, wani an sare masa yatsun hannunsa, wani gurgu ne shi wani kaza shekara ka nawa kai shekara 8 a gidan kurkuku shekara nawa kai shekara 15 shekara nawa kai shekara 7 aka bani shekara nawa nayi shekara 13 saura wata 1 in fita yanzu saurayi matashi a wannan kasar a dauke shi a sa shi a gidan maza shekara 8 mallan idan university yake ya gama university har yayi masa degree lokacin ya tafi a banza akan me akan wukar da kuka bari yana yawo da ita a cikin gari ubansa hawan jini ya kama shi yana nan yana kwance baya iya fita aiki masarar da za a ci ta gagara iyaye sai dai ku yi hakuri ku wahala akan ƴaƴanku tun suna cikin cikin iyayensu ku wahala akan ƴaƴanku bayan an haife su ku wahala akan ƴaƴanku bayan sun girma in sun zama samari kuma wasu su zo su ɓace muku ƴaƴan su dora su akan hanyar banza su ba su makami su ba su wiwi su ba su kwaya abin ciwo ta bakin ciki wasu kuma a ɗebe su a ba su bindiga su zama kasurgumai ƴan fashi na makamai abin bakin ciki kuma wasu kuma a yaudare su da sunan addini su zo su kama kashe ƴan uwansu musulmi an mana warwasu an kwashe mu idan yaranmu da yawansu suna gidan kurkuku in yaranmu da yawa suna sara suka a cikin gari fadan siyasa a gari in ana rikicin siyasa in saurayi ko samari 20-30 suka biyo wannan titin na mai martaba kowa guduwa zai baki ne a ayan gari ne kowa tsoron shi yake ji wallahi akwai yaron da yazo wucewa a layin unguwa kowa ya gudu akuya ce ga tana wucewa da ya daga adda ya zabga mata sai raba ta gida biyu kawai kwaya ya sha kwaya wani daga cikin jami'ai ranka dade na gidan kason na gidan gyaran hali yace malam ku masu wa'azi ne babban abin da yake kawo yaranmu wannan wurin shine kwaya iyaye suna sakaci suna barin ƴaƴan suna shaye-shaye daga taba sai yaro ya kama shan wiwi daga shan wiwi sai ya kama shan abubuwan da za su bugar da shi daga nan sai ga yana askin banza daga nan sai ya daina zuwa masallaci sallah daga nan sai ga yana dauko ƴan mata daga nan sai ga yana dauko kare yana maka kiwo daga nan sai shikenan kawai kuma ina so ku lura da wani abu security da ake magana ko gwamnati kun san waye security wallahi mu ne security kanmu yanzu nace maka a garin da yaba babban police station da yake garin da yaba dan sanda nawa ne zaka sha mamaki ba sa fada ni amma wallahi ba su da yawa duk wani police station ka je kadan ne kawai kwarjini ne Allah yake amma yawan su ba su da wani yawan da za su iya magance wata barna to yaya in muka bar ƴaƴanmu mabarna ta suka yawa a gari za su fi karfin jami'an tsaron sai su kewaye police station din su kori kowa su kwace makamin tunda kun bari wasu sun fi karfin ƴaƴanku sun fi karfinku sun ba su makami sun koya musu shaye-shaye bincike ya tabbatar mana cewa duk kasar da ake so a lalata ta duk al'ummar da ake so a lalata ta yau ba sai an sha wahala ba kawai samarinta ake lalatawa wallahi shine yanzu ku da gunku anan a masallaci kuna zaune da dattijantakanku da shekarunku kuna rike da charbi kuna rike da qur'ani wallahi samartakanku ba irin wannan kuka yi ba ba irin ta kuka yi ba ku kun sani to yaya za a yi mu kyale namu ƴaƴan suna aikata barna da haka wannan abu na farko tarbiya ta yaya sare-sare fadan daba fadan siyasa zubar da jini kashe-kashe kone-kone fadan unguwa da unguwa yanzu matsalolin da suka dame mu yalla bai muna fatan wannan local government mai albarka kada ba Allah ya dada baku kariya da tsaro wasu local government din da ba ku ba annoban da take shine fada tsakanin samarin unguwa kaza da unguwa kaza yaro kaza bai isa ya tsallaka unguwa kaza ba wallahi in ya tsallaka sai dai da an sare mai kafada ko an sare masa hannunsa to ba wannan kade ba yanzu abun ya fara naso cikin kauyuka kauye fa zaka ga gidaje bai wuce 20 30 40 ba sai an bi ta wannan kauyen a wuce wannan kauyen sai su kafe su ce wallahi dan kauye kaza bai isa ya zo ya wuce ta nan ba da muka bincika mun yi magana da DPO mun yi magana da chairman local government su suka gaya mana wannan cewa mallam annoba ta sauka mana a cikin kauyukan mu ka san me yake da wannan party idan an zo aure sai a kira party a kira masu kida da yaran mu da yan matan mu ƴaƴan musulmi a haɗu ana kida ana rawa a sha wiwi a sha taba a sha abin da za a sha da abin da gwamnati ta haramta a sha da abin da mu al'ada mu muka haramta a sha a yi kida a rungumi ƴan mata a ɗauki hoto wai wannan wai shine sakayyar da ɗan musulmi da godiyar da zai yi wa Allah akan ni'imar aure da ya masa wanda mu abin da muka sani a shari'a idan an yi aure walima ake yi a ci abinci a yi sadaka a yi godiya wa Allah tunda muka canja wannan hanya muka kama hanyar turawa muka kama hanyar makiya Allah muka kama hanyar duniya muka bar ƴaƴanmu muka ba su ƴanci suka dawo muna jin tsoron su an talidal amatu rabbataha ƴaƴa ke juya iyaye yau to dole zamu ga bacin rai dan haka wallahi mu farga cikin karatun Qur'ani nan da ake a wannan masallaci lalle fa a dage da addu'a Allah shi ne mana samarin mu lalle fa kar a yi addu'a kar a manta mallam in za a sauka daga munbari yaran nan a mana addu'a wallahi su ne jarinmu duk likicin da ake a kasan nan na zubar da jini da kace-kace bincike ya nuna mana security sun gaya mana babu inda ba da samari aka yi amfani ba duk wanda ya shiga daji yana sace dan adam wallahi saurayi ne duk wanda yake tsare hanya yana fashi da makami wallahi ba da tijo dan shekara 50 ko 60 ko da ya babu yara ne masu danyun tunani wanda aka kama shi aka ce sai ya bada miliyan 100 yace mallam kafin na kai miliyan 100 na abu bagin cikin da idame ne yace tafiyar kafa da aka sani nai a daji yace wallahi mallam yaron da ya rike bindiga ya sani a gaba wallahi talla ina jin kamar dana ne na wajen 15 yace mallam shi yake tsayawa a kaina yace yi kashi alaji don abu kazanka yace a gabansa zan cire wandona ne kashi a gaban dan da bai wuce jikana ba yace wanka haka zan cire riga ta tsirara yace Najeriya ta lalace yace duk jinin da na dube su ba su wuce jikokina ba amma haka sai na duguna na musu gaisuwa kafin na je ne kashi idan zan watsa ruwa yace da farin riga aka kama ni yace riga ta sai da tai baki cire yace wallahi malamai kuna da aiki akan ku iyaye sun yi sakaci mun zuba ido an farauce ƴaƴanmu an ɗebe su ba wannan fa shine matsalar ba in yaro yayi karfi fita yake daga garinka ya je ya hada karfi da wasu ƴan ta'adda a shigo garin a hana ku zaman lafiya saboda shi ya san sirrin garin shi ya san gidan Alhaji wane shi ya san wane mawadaci ne magana tana da girma magana tana da faɗi tarbiyar yara da kulawa amana ta iyaye akan ƴaƴa wallahi ita ce babbar abin da muke bukata a yau a Najeriya muna godiya kwarai mai martaba da ka bamu wannan dama ka tara mana wannan al'umma muka isar da wannan sako zan tsaya anan insha Allah ya dan uwa kuma limamin wannan gari chief imam zan bashi don yayi taliki don na san yafi na sanin abin da ke faruwa a wannan wurare ayi hakuri a matsayina na bako nayi wa'azi ne kawai lura da abin da ke faruwa a kasan mu gaba daya fatan mu Allah shirye mana ƴaƴanmu fatan mu Allah gyara mana halayenmu ya gyara mana dabi'unmu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قارئ الله جودي سبحانه وتعالى Allah shi gafarta mallam mun gode da wannan fadakarwa da wannan ankararwa da wannan zaburarwa da kai mana lalle alal haqiqa mun fa'idantu da zuwanka matuka ka so sa mana guri da yake mana ƙoƙari yake mana kaikayi. A yau lalle babban matsala ce da take damun kowace al'umma, ƙarancin tarbiyya da rashin kula na iyaye. Kuma alhamdulillah mallam kaman yana gani ya tabo abin da yake damun mu. Da fatan Ubangiji Allah an karar da mu ya bamu ikon kiyayewa da kuma sauraron abin da ya karanta mana. Ni a iya fahimta na idan irin waɗannan malamai suka zo guri suka yi bayanin da za su yi, kaɗan ɗin ma mai yawa ne, ba karatun da za su yi, a rasa waɗanda suka ƙaru da shi akasari ma an ƙaru ko in ce duka. Saboda haka ni a fahimta ta ba wata ta'aliki da za a yi sai dai godiya kan godiya kan godiya. Muna godiya, muna fatan alkhairi Ubangiji Allah ya dafa, Allah ya ƙara sutura, Allah ya ji kan magabata iyaye da kakanu, Allah ya ƙara haske a cikin rayuwa, Allah ya sa a gama lafiya yanda kuka zo mana lafiya, kuka kawo mana wannan tsaraba. Ubangiji Allah ya ba ku ladansa, Allah ya haɗa mu a cikin ladan. Wannan tafiya a cikin Ramadan da ɗawainiya da kuke a wannan wata mai alfarma, da mu da muka zauna da baƙinmu na ƙauye da na cikin gari gaba ɗaya, muna fatan Allah ya haɗa mu a cikin ladan. Ba zan tsawwala ba, kula ma da lokacin sallah ya kusa, kuma akwai bayani da za mu saurara daga mai martaba uban ƙasa, shi ma zai sharrafa mana wannan taro ya ƙara sa albarka cikin abin da mallam ya gaya mana. Za mu kasa kunne mu kuma saurara, Ubangiji Allah ya mana sutura.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله منا ƙara godiya ga Ubangiji da ya nuna mana wannan lokaci da abinda muke bege Allah ya tabbatar mana da shi na zuwan shi malam Sheikh Dr. Abdullahi Usman Gadonƙaya, wanda tun bara ko bariya ko bariya waccan muke ta neman Allah ya sada mu da shi bisa fahimtar cewar al'umanmu musamman mata sun so bara Sheikh ya zo ya dan musu fatawa. Sai Allah ya jarabi Sheikh da rashin lafiya daidai lokacin da muke tsammanin shi. Allah bai faya zo ba. To muna fatan Allah ya ƙara mu malam lafiya. Bana matan ba su samu ba, sai aka faɗa kan iyaye da samari matasa, wanda kuma duk tafiyar in ka duba duk tafiyar ɗaya ce, duk dai harka ce ta tarbiyyantar da al'umma. Al'umma mai tarbiyya tana samun kwanciyar hankali da walwala da kuma samun daman bauta ga Ubangiji cikin kwanciyar hankali. In aka samu akasin haka, lallai mun shiga halaka. Ba ma fata kamar yadda wasu wurare suke fama da wannan yanayi na ta'addanci da gurɓacewar tarbiyyar matasa, wanda cikin fatawar malam gaskiya yayi sara kan gaba da yake magana nayi zaton an karanta masa yanayin da muke ciki ne a daya ba yazo ya fada mana abin da ya kamata mu ji dukkan dai bisa kalamansa ya nuna abin ko ina ne amma mu mun yi zaton namun ya gani yake fadi muna fatan al'umman mu su fadaka da wannan tunatarwa da mallan ya mana domin mu ci gajiyan wannan fatawa Allah ya saka masa da alkhairi dama ban so in yi jawabi a nan ba amma a madadin al'umman kasar da bi baki daya na marar da mallam kuma ina kara masa godiya tunda dai mallam yana yawan zuwa kowane shekara muna fatan kowane shekaran mallam ya sama mana lokaci ya rika zuwa domin ya jefa mana kalamu daya biyu domin ci gaba da kuma ankarar da al'umman mu ta farki madaidaici Allah ya inganta mana rayuwa duk da dai na ga mallam masallaci ya sauka amma ba anan zan bar shi ba sai mun shiga gida mun je mu gaisa kafin sallami mallam wanda a madadin al'umma na kasar da ba nake marace shi da fatan Allah ya zai masa sakayya da wannan samun lokaci da yi ya ziyarce mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
To alhamdulillah mun saurari bayanai daga uban kasa mai martaba sarkin da ya ba Allah ya amfanar da mu da wannan bayanai da yi haka ko to yanzu abin da yake gaban mu zamu buƙaci mallam ya yi mana addu'a ta musamman muna da damoyi a wannan kasa muna da su a wannan jaha muna da su a wannan local government muna da bukatu a wannan gari da fatan alkhairi muna fatan Allah shiga fata mallam kaiwa mai martaba addu'o'i na neman kariya da karin daukaka da karin karbuwa da kuma da mu da su mu hadu gaba daya mai wa Allah subhanahu wataala cikakkiyar biyayya kamar yanda yake sha'awan kullun tattara mu da hada mu a cikin tafiya daya shi mai martaba yana da manufa kyawawa akan al'ummarsa yana son haɗin kai yana son haƙuri da juna mu ne muke da ƙasa a gwiwa cikin abubuwa da yawa yana da haƙuri a irin yanda muke tafiyar da al'amuran mu to muna son ka shajja'a shi ka kuma yi masa addu'o'i na Allah ubangiji ya kada dafa masa ya yawaito alkhairi a wannan ƙasa da wannan gari namu da wannan masarauta duk wani abun tsoro na zahiri da ba'ini ubangiji ya mana maganin sa duk wani alkhairi wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ya kawo mana damuwoyi na rashin tarbiyyar ƴaƴan mu da rashin kyakkyawan zamantakewa tsakanin makwabta a wani lokaci duka Allah ya shiga cikin lamarin idan dai na faɗi haka mallan ya san yanda zai wasa abubuwan ya shiga inda ba ma nan na faɗa ba muna wannan addu'a ba za mu buƙaci kowa yayi ba tunda annabi ya ce du'aul musafir mustajaba kai kuma musafir ne addu'ar matafi annabi ya ce karbabbiya ce to kuma ga mu a cikin ramadan ga mu a masallacin juma'a ga mu a ranar juma'a ai abun yana da arashi zamu yi tsammani insha Allah addu'o'in mu gaba daya za su dauro alai ubangiji zai amsa mana alfarman annabi alayhi salam alfarman wannan wata mai albarka mallan lokaci naka ne a wasa'a da bukatun mu daban-daban da farko a ware mai martaba a masa tasa sannan a shigo da ƴan kuci guba mu duka kowa yana da damuwa da kowa yana da kuka Allah ya hada mu a cikin assalamu alaikum wa rahmatullah
to muna ƙara godiya karo na biyu ga shi mai martaba uban kasa Alhaji Ahmad Usman hafizahullah da ya ba mu dama kuma ya zauna a gaban mu a gaban sa akai komai tun daga farkuwar ƙarshe ga masallaci ya cika iya cika da matasa da dattawa da iyaye ga fadar ma ga baki ɗayanta dungurin kumdinta duddukanta a wannan guri to muna saka muna masa addu'a Allah saka mai da alkhairi ya girmama mu kuma Allah girmama shi muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala ya ƙara maka lafiya Allah ya sa aljanna makoma Allah girmama tunaninka Allah girmama shekarunka Allah girmama matsayinka duniya da lahira iyaye Allah ya musu rahama Allah ya ƙara musu matsayi da daukaka gidan aljanna Allah kuma ya kyauta ƙarshe ya kyauta baya ubangiji ya sauƙaƙa duk wani abu mai tashin hankali duk wata damuwa Allah ya yaye ta muna fatan Allah ya riƙo da hannunka Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara Allah ya sa a cika da imani Allah kuma ya sa a yi nasara a wannan larji a wannan ƙasa duk abin da ake nema na alkhairi wannan gari namu na Deba Allah ya sa masa albarka Allah kuma ya bashi lafiya zaman lafiya Allah ya kare dukkan matsaloli Allah ya kawo arzikin kasuwa Allah ya kawo arzikin noma Allah ya kawo arzikin zaman lafiya kamar yadda ya faɗa wallahi shekaru da dama muna ta samun labarin irin sa'ayi da kokarin da shi mai martaba yake ta yi cewa mu zo mu isar da sako a wannan gari Allah dai bai kaddara ba bai rubuta ba sai bana din so mun gode da wannan karamci mun gode da wannan bakunci da aka karba kuma mutanen da ba kun nuna mana karamci kun nuna mana halacci kafin mu zo kun cika masallaci kun hadu kun zauna kuna tijira Allah ya muku albarka Allah ya shirye da samarin mu Allah ya shirye da matasan mu Allah ya ba mu dukkan lafiya zaman lafiya abinda duk zai bata mana Allah ka kare mu da shi abinda duk zai kawo mana alheri Allah ka ba mu shi Allah ka yi mana arziki Allah ka ba mu yadda za mu ci arzikin ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya a jihar Gombe gaba daya a Najeriya gaba ki daya ubangiji Allah ya kare mu da dukkan fitintunu ya kuma kyauta rayuwar mu ya sa aljanna ce mu koma mu dattawa da suka haɗu a wannan guri ubangiji tabaaraka ta'ala ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu nisan kwana ya sa a gama duniya lafiya yaran mu matasa ubangiji Allah ka dada shiryar da su wanda suke kan hanya ba daidai ba Allah ka dora su akan daidai wanda suke kan da daidai Allah ka musu jagora yan kasuwan cikin su Allah ka taimake su wadanda suke manoman ciki Allah ka musu jagora duk wanda yake neman wani alheri ubangiji ya bashi ya Allah muna roƙon ka da sunanin kyakkyawa wanda in an roƙe ka kake amsawa a wannan masallaci mai albarka na mai martaba sarkin Deba a wannan lokaci mai albarka na watan Ramadan a wannan lokaci mai albarka na ranar Juma'a Allah duk abin da muka roƙa a gare ka Allah ka ba mu 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 shi kuma mai girma babban liman da ya shi ma riƙon bakuncin mu ya karbi ainihin gabatar da mu Allah ya saka mai da alkhairi muna jin kokari da gwagwarmaya da fama da yake ta yi shi ma Allah ya saka mai da alkhairi da shi da duk naibansa da masu taimaka masa gaba daya ya Allah ka sa albarka a wannan masallaci ka sa albarka a wannan gari ka sa albarka a wannan fada Allah ka sa mata alkhairi da albarka cikin ta duk abin ki Allah ya kiyaye duk wani abu na sharri Allah ya kiyaye ya ubangiji ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji kan iyayen mu ka ji kan malaman mu ka ji kan magabatan mu Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha ka ba mu abin da zamu sutarta kanmu ya ubangiji duk abin da zai firgita mu Allah ka kare mu da shi ya Allah ka nuna mana duk alheri inda yake ka raba mu da sharri a duk inda yake ya ubangiji wannan ramadana alkhairin da kake saukarwa Allah ka ba mu sharrin da kake kaddarawa akan bayi Allah ka kare mu rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmiz zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin allahumma inna nas'aluka al janna wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udhu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا اللهم اغفر لنا جميعا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو أمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد.